النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah Ta'ala ya kaddara don mu a cikin wannan masallaci mai albarka, masallacin Uthman ibn Affan da ke unguwa ta Dajabaya a cikin garin Kano. A wannan yammaci na 22 ga watan Rajab, hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam 1442, wanda ya daidai da 6 ga watan uku shekara ta 2021 miladiya. Mun haɗu a wannan masallaci mai albarka don gabatar da jawabi akan wajibcin girmama Annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa da kuma iyalan gidansa. Wannan ƙarshen wannan lacca kuma za a faɗi matsaya ta malamai na Ahlus Sunna wal Jama'a akan maganar abubuwan da kowa ya sani na zaman tafiye da za'ayi, wanda kuma ya zanto cewa ya samu tsaiko sai zuwa wani lokaci. Malamin da zai fara mana bayani shi ne Dr. Kabir Muhammad Kufa, wanda malami ne a Legal ta Kano, sannan kuma shi ne DVC na Al-Istiqama University, wata za a buɗe kwanan nan da izinin Allah tabaraka wa ta'ala. Malam zai mana jawabansa a cikin minti 20, sannan daga baya sauran malamai sai su biyo baya. Fatan mu Allah mafi sarki ya kasance tare da shi, ya kuma miƙar masa da harshensa, ya sa ya gaya mana abin da zai amfana da mu. Akramaka Allah da sunna.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. شو أقبل نمو معلمي بأنقوانا الماجرين، assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Kun dai ji abin da aka ambata na taken waɗannan jawabai da ake so a gabatar da su ga limamin mahalicci subhanahu wa ta'ala. Bayani akan wajabcin mutuntawa da girmamawa da shugaban halitta sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, sahabbansa da kuma iyalan gidansa. Kuma an ce an bani minti 20, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ni da waɗanda aka ayyana
zamu waɗannan jawabai Allah ya riko da hannunmu, Allah ya mana jagoranci, Allah ya ɗora mu akan daidai, Allah ya taimake mu ya taimaki gaskiya da kuma tabbatar da ita. Ba dan bayanin gaskiya da kuma tabbatar da abin da mutum ya imani da shi ya zama wajibi a kowane yanayi a kuma kowane hali ba, na sani na yi imani akwai malamai da shuwagabanninmu waɗanda suke iyayenmu, akwai malamai sa'o'inmu, akwai malamai ƙannenmu, suna da yawa jinjin su suka fi cancanta da dacewa da yin bayani irin wannan matsayi. Amma ko ba komai, yanayin da ake ciki na ta'addanci na haƙiƙa, kuma abin da ya yi al'amarin addini babu abin da ya sha gaban aƙida, muhimmanci da girma a rayuwar musulmi. Su duwun ta'addanci da za a ambata shi a kan kome za a yi ta'addanci, koma bayan ta'addanci ne a kan aƙidar musulmi. Saboda haka abubuwan da zan ambata abubuwa ne na abin da ni na yi imani da shi, da abokan tafiyata, shuwagabanninmu waɗanda muke wannan gwagwarmaya, abubuwa ne wanda shi ne muka tsaya kansa, shi ne muka yi imani da shi, shi ne babu gudu babu jarabaya, shi ne babu tanazuli, shi ne babu kompromise. Mutunta annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam da saƙon da ya zo da shi, da abokansa da suka taimaka masa, da iyalan gidansa, girmama da jin nauyinsu, wannan shi ne abin da muka yi imani da shi, wannan kuma shi ne abin da ba abin da ba za mu tsayar ba, ba abin da ba za mu bayar ba a kan taɓa mutuncin ma'aiki a rai ko na sahabbansa ko na abokansa ko na iyalansa. Babu sulhu, babu rufa-rufa, babu compromise. Wannan shi ne rayuwa. Ka tsare imaninka, ka koma ga Ubangijinka subhanahu wata'ala da abin da kai imani shi ne daidai, shi ne gaskiya, wannan shi ne abin da duk mai hankali ba zai compromise a kansa ba. To abin da zan ambata shi ne abin da na imani da shi, shi ne kuma abin da shugabanninmu suka wakilto ni na ambata. Girmama annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam ga musulmi ya zama wajibi, ba roƙonsa ake ba, idan ya girmama ya girmama kansa, idan ya girmama ya mutunta kansa. Shi ma shi alaihi salatu wassalam in ma baka girmama shi ba, tunda Allah subhanahu wata'ala ya gama komai, ya nuna mana a aikace tunda ya tabbatar ya rubuta aka koya aka karanta wa rafa'ana laka dhikra, Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaki ambaton ma'aiki alaihi salatu wassalam. Kuma abin nan shi ne yake tabbata da cewa wanda ya imani da annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam wanda ya imani da annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam, dama mutuntawa da girmamawa wajibi ne a kansu aikinsa ne. to amma dan Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da cewar ba wai godo ake ko roƙa ake ba idan ka girmama kanka ka girmama wannan abin tabbatacce ne tsawon zamani Allah subhanahu wata'ala ya ware wasu bayansa ya ajiye su a gefe guda don wannan al'amari ya tabbata ba su ma yi imani ba da ma'aiki alaihi salatu wassalam amma suna nan kowanne an samu daga gare shi kalma ta mutuntawa da girmamawa da ɗaukaka al'amarin annan Muhammadu alaihi salatu wassalam babu wani abin halitta da ya samu kuma kai aiki da lissafinsa yanzu misali an ce akwai kimanin musulmi biliyan biyu a duniya da 'yan duniya to musulmi biliyan biyu ka ɗauka masu hankali wanda suke zuwa masallaci su sallah su biyar ko a gidansu ko a ma'aikatarsu ko a abin hawansu wanda suke masallah su biyar musulmai a duniya ka ce watakila za a samu biliyan ɗaya sauran biliyan ɗayan a bari misali watakila ƙananan yara ne da mahaukata da kofa su ƙai amma sunansu musulmi amma wannan biliyan ɗayan kullum kowa sai ya ambaci sunan annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam da girmamawa da mutuntawa wannan kan ya ishe ka fa duk wani mai tsiwa mai faɗar wata magana mummuna ya jingina ta ga ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi a wofi dama shi ne wofi ya yi a banza dama shi ne mafi ashirin aka ce saboda haka aya guda ɗaya da ke nuna wajibci girmamawa da mutuntawa ga annabi Muhammad alaihi salatu wassalam inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi aha girmama annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam duk wanda baya jin nauyin sa ya zama fasik shi yasa ma ba a ambaton sunan sa idan an ambace shi sai an biyo da karatu saboda me saboda cikakken girmamawa da jin wannan ita ce aya guda ɗaya da za mu kawo wace ta ishe mu wukar ubu ta ishe mu tanadi ta ishe mu mai suka mai yanka ga dukkan wani zindigi da fasiki da yake shigowa a cikin din ma'aikin alaihi salatu wassalam wa da dariya litu azruhu saboda haka duk wata magana ta girmamawa da mutuntawa in dai ba irin wacce ake wa Allah subhanahu wa ta'ala ba idan an jinkina da mutuntawa da girmamawa ga ma'aiki daidai duk wata tsiwa da rashin kunya da wata magana wacce take ba ta dace ba idan an kawo ta gefen ma'aiki alaihi salatu wassalam fasikanci ne zai kuma iya zama zindikanci kuma mu a matsayarmu wajibinmu ne duk mutumin da ya jingina abin da yake bai dace ba ga ma'aiki alaihi salatu wassalam bai tauƙiri ba, saboda haka sai mun nuna masa ya sai kuma nuna masa bai isa ba. Ko wane ne ya haife shi? Ko wane ne yake takawa da shi? Ko mene ne ya taka in dai ya taɓa janibin annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam? Ina gaya muku, ina shirya muku, mu a wajenmu babu tanazu, babu compromise, babu cewa a zauna a ɗa'a, ka bari ka dena kuma hukuncin da ya kama ai maka. Mu a matsayinmu za mu faɗi matsayinmu da ra'ayinmu, waɗanda kuma Allah ya ɗora wa nauyin ɗaukar hukunci, hukunci. A nan gaba, kafin ci gaba, muna so mu yi godiya duk da wannan kamata ta yi zuwa ƙarshe da waɗanda Allah Ubangiji ya ɗora mu nauyi da sulɗa. Mun nuna cewa an yi abin da yake ba daidai ba, an taɓa janibin ma'aiki alaihi salatu wassalam, mun yi abin da yake wajibi a kanmu, mun ce abu kaza da aka yi ba daidai ba ne. Waɗanda suke da sulɗa a hannunsu sun fara ɗaukar matakin da ya kamata su ɗauka. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙarfafe su, ya taimake su, ya riƙo da hannunsu, ya musu agaji inda suka fara tazarci. Wannan kenan ga ma'aiki alaihi salatu wassalam. Mun sani cewa annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam a dukkanin halitta babu kamar ya tabbatar mana da cewa ana sayyidu waladi adam, ni ne shugaban dukkanin ɗan adam, wala fakhara, babu alfahari a cikin wannan bayani. Saboda me? Saboda isar da saƙo ne, wajibi ne ya yi wa al'umma bayani cewa shi ne shugaban halitta. Duk wanda za a kira shi ɗan adam mai amsa, to yana ƙarƙashin annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam. Ma'aiki alaihi salatu wassalam yana daga cikin jerin annabawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aika. A ɗabi'a kuma ta annabawa, idan suka zo suna shuka alkhairi ne su tabbatar da shi, idan suka zo za su tabbatar da addini. Zan samu magada wanda za su riƙo da wannan addini, in tafiya ke tafiya akan samu ba. Kisa ya tabbatar mana a hadisi ingantacce na Abdullahi ibn Mas'ud da Muslim da Imam Ahmad da wato Abu Awana da sauransu suka rawaito cewar ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce, ma min nabiyyin fa asahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu fi ummatihi hawariyuna wa ashabun ya'khuduna bi sunnati thumma taqulu min ba'dihim khulufun. Yace babu wani annabi da zai zo da Allah Ubangiji ya aiko shi a gabanina face sai ya kasance a cikin al'ummarsa akwai mataimakansa, masu taimaka masa, masu agaza masa. Waɗannan idan bayan ya tafi za su yi riƙo da sunnarsa, su ci gaba da yaɗa addininsa. Amma bayan wani lokaci kuma sai a samu wasu mamaya su zo su riƙa faɗan abin da ba abin da aka ce su faɗa ba, su rinka aikata abin da ba shi aka ce su aikata ba. Wannan sunna ce ta annabawa. Kenan ma'aiki alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala da ya aiko shi ya kewaye shi da wannan suka taimaka masa kuma suka yi riko da sunnansa. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana siffar ma'aiki alaihi salatu wassalam, ya tabbatar da ita a cikin Alkur'ani kamar yadda ta tabbata a cikin Taura, ta tabbata a cikin Injila. Yace Muhammadu Rasulullah, wanda zina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhamau bainahum. Muhammadu Rasulullah, wanda zina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhamau bainahum tarahum rukkan sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan. Kun tsaya ya ce saura miki biya Muhammadu manzon Allah, kun ga waɗannan da ke tare da shi ga tukkan ashidda'u 'ala al-kuffar, duk ma kada wani ya tunanin wannan suna ma'ahu, ya tunanin wannan ma'iyar ma'iya ce ta addini ko ma'iya ce ta imani, yi tunanin cewar shi ma zai kasance a ciki. A'a, wannan ma'iya ce ta jini da tsoka, ma'iya ce ta ganna na ganka, ma'iya ce ta nayi kayi ka taimaka min. Shi sa Allah subhanahu wata'ala ya ba da misalin da zai nuna cewar abu ne wanda aka yi shi a cikin gurin, sai ba da misali da shuka da ta fito. Shuka idan ta fito, za mu ga cewa akwai ganye misali kamar guda biyu da yake fitowa da farko da yake kare ta. Ana nan wannan ganye shi ke kewaye ta har ta yi ƙarfi ta yi ƙwari, a ƙarshe har ta fita da ita ce. Duk ƙwaya idan aka shuka ta, za mu ga cewa idan ta fito a farkon stage ta na germination, idan ta fito za mu ga cewa ganye ne wani ɗan wato tsini kamar allura, yakan fito kamar ƙwaya biyu ike kewaye ta ta fito. To wannan shi ne misalin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar na annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam da sahabbansa, cewar kamar shuka ce da ta fito, kuma wato ƙansansa ya kewaye shi har ya fito yayin ƙarfi ya tsaya da jigajigansa. Wannan shi ne misalin annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam a cikin Taura. Wato Ubangiji ya ba da misalin annabi Muhammadu a cikin Taura, cewar shi da sahabbansa aiki ne suke yi ɗin gurin, sun taimaka masa, addininsa ya fito cikin rauni, amma da taimakonsu su Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da su, saboda sun kowa khairi. Kamar inda Ibn Mas'ud yake cewa Allah ya duba zukatan bayinsa, sai ga cewar zuciyar da tafi kowace alkhairi ita ce zuciyar annabi Muhammadu, sai zaɓe shi ya aiko shi ya amince shi da safansa. Sai kuma sake duba zukatan bayinsa, sai ga cewar zuciyar da tafi alkhairi zuciyar sahabbansa, sai zaɓe su ya ba su suka taimaka masa. To wannan haka al'amarin yake. Saboda haka sahabban ma'aiki alaihi salatu wassalam da su Allah ya yi aiki ya taimaka wannan addinina, saboda haka girmama su, mutunta su, da ganin girmansu da jin nauyinsa yana tafiya ne ga ma'aiki alaihi salatu wassalam. Kuma wajibi ne cin mutuncinsu da taɓa su da cin zarafinsu taɓa addini ne. Su ne suka kawo mana addini, suka kawo mana Alƙur'ani, suka koya mana sallah. To idan ka taɓa su a matsayin su na waɗanda muka ka saɓo a wajensu, tana nuna cewar saɓon yana albarka. Dama duk masu taɓa ma'aiki alaihi salatu wassalam ko kuma masu taɓa sahabbai, burinsu na ƙarshe shi ne addinin gaba ɗaya a jefa maka shakka a cikinsa, addinin gaba ɗaya a rusashi. Shi sa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ja kunnenmu cewar za ka sufu a kada, kada kuskura ku zaɓi sahabbaina. Shi zaki ba sai yadda Bahaushe ya ɗauki shi a matsayin zaki ba, wato ambacin haifan mutum a cewa na nata ko wata tata a faɗan magana tarshen mutunci faɗan magana mara daɗi ka jinkina ta ga kowa sunan su ba sunan su mutunci saboda haka ma'aiki ya ja kunnen mu a hiyar yake karɓa da kisan kansa don ya nuna mana girman su da fadalar su da aikin da suka yi ya rantse da Allah wanda ransa yake hannunsa yace da ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen Uhudu dinari a tara shi kiran ko kuma dala ta dinari mutum ya same ta a ce ya sadaukar da ita to idan an zo su sahabban ma'aiki alaihi salatu wassalam idan suka yi sadaka da mudu ɗaya na abinci ko kuma rabin mudu na abinci ba ta mutu na dinari ba saboda ya yi amfani da mutu ne saboda shi mutu abinci ake aunawa ne abinda ake auna dinari shi ne sikeli sau yi amfani da sikeli ba kai ka zo misalin gajeren ta ɗabiri kamar girman masallacin nan a ce tarin dinari ku gaya mu idan an ce an tara dinari kamar girman masallacin nan watakila zai naira biliyan ɗari in an zo za a sai da shi naira biliyan zai naira biliyan ɗari ko ba haka ba to sahabin ma'aiki ya zo ya yi sadaka da rabin mudu na garin kwaki ba fa dinari ba garin kwaki Allahu akbar jira mun wato ne da dinari aya shi da ne yin karanta da hadisi kabo ina da rabin aya ban karanta ana fahimtar abin da nake yi don ka gane girman sahabbai ko sai aka nuna cewa idan da mutum zai yi sadaka da dinari ba fa abinci a tara ko huhu ko shinkafa ɗan gwamnati kai ko shinkafa ce ran wasu aka ce za a tara ga karan dutsen Uhudu wani ko shi zo a ce da rabin mudu da irin wannan shinkafa a ce ranar da za a bashi ya kuna dan girman Allah matsayin ku ɗaya kuma dan girman Allah wanda ya yi ka wanda ya yi shi shine zai ba da ladan a cikin bambanci dan girman Allah ta ce ka mutunta shi kai ba za ka yi amfani da hankalin ka ba ka san cewar sawun giwa ya tafi na rakumi to amma tun da Allah ya yi aljanna akwai masu shigarta ya yi kuma wuta akwai masu shigarta ba yadda za ka yi in Allah ya rubuta shi an karanta in Allah ya rubuta shi an karanta dole sai an samu masu shiga dole sai an samu wanda kwakwalwar za ku doke za ta doke kirjin su zai toshe ba za su kama wannan al'amari saboda haka waɗannan su ne sahabban ma'aiki alaihi salatu wassalam waɗanda suke rayuwa da shi duk abin da ake faɗa kake kana san annabi alaihi salatu wassalam duk abin da aka faɗa na ma'aiki su fa wato original ne kai naka photocopy abin da yake nufi an ce ma'aiki alaihi salatu wassalam yana da ƙarfi ko ai mutum ta ko su sun ji ƙarfi sun shaka sun hada da oxygen ya shiga huhun sannan kuma ya ratsa ya shiga zuciyar su ya shiga jinin su ƙarfin ma'aiki alaihi salatu wassalam da iskar da suka saka sun shaka ya shiga jikin su kai ko labarin ce yake zaka hada da wanda ya ji ƙarfin annabi Muhammad alaihi salatu wassalam ya ji an ce ma'aiki alaihi salatu mai da kundin shi ne su sun ji da kundin shi ya shiga cikin zancen sa ya shiga cikin kundin shi dan ji wato abin da suke tare da su irin bayanin dina amma in magana ta abin nan abin ya shiga kwakwalwar su ya zauna dan girman Allah ku ga ya mutu a matsayin ma'aiki alaihi salatu wassalam maganar sa idan ta shiga cikin kunne ba za ta tafi da kwakwalwa ba ba za ta sa ƙarfi ga zuciya ga wanda Allah Ubangiji ya rubuta masa tsada ba to kai duk da ba an ce ma'aiki alaihi salatu wassalam mai gora hanci ne kuma kai na ba
an ce misali ma'aiki alaihi salatu wasalam mai san ko kullu kike ne su gani suke yi kai ka labari kike labarin ma ba ka aka yi daga wani har zuwa wani har zuwa wani wata ƙila ma kai al'amar na ta tsarkake ne ba irin da muke da kitana da mu tafiye zuwa ma'a saboda haka waɗannan mutane Allah subhanahu wataala ya girmama ya mutunta ya ba su duk abin da ya kamata ba na baiwa saboda duk abin da ka sani ba su wato gama ba mutuntawa tsakanin mu da sahabban ma'aiki alaihi salatu ba mutuntawa ba mutuntawa ga ya kare ni na maimaita aini na karanta wata rana a nan wallahi da na fi daɗi amma ya ce 0 minutes barista 0 minutes za a yi kwanfa annan Muhammad alaihi salatu wasalam da sahabbansa duk wani alkhairi da ka sani su Allah subhanahu wataala suka ɗauko mana suka kama mana duk abin da mutum yake takama na alkhairi to ko menene ya zo ne ta fuskar ta tarkin annan Muhammadu alaihi salatu wasalam da sahabbansa mu ɗauki misali ɗaya daga cikin misalai guda bakwai da nake so in kawo abin da ake takama da shi ake abin nan ɗinsa a duniya yanzu da kai magana sai a ce ƴancin ɗan adam ko da kai magana sai a ce haƙƙin mata da kai magana sai a ce haƙƙin yara masu magana fa ƴancin ɗan adam da haƙƙin ɗan adam tun da Allah yake bai taɓa yin wata halatta mai kyau da mutunci da daɗi kamar annabi Muhammad da sahabbansa ba kuma tun da Allah subhanahu wataala yake a dai yanzu mu ga halitta wacce take kowa mara mutunci da tausayi kamar waɗancan masu ƙarancin ƴancin ɗan adam amma kuma da zai ƙera nukiliya me yake ne mutumin zai ta zai ƙera nukiliya ai ba mu duka masa kuma ya kake nufi mutumin da zai zama ya rufe ido ya je kashe mutanen da ba su ra'ayinsa kai kuma an kawo kano magana ya ke a kogi sai ya zo sai a kama ka za ka kashe kifi da kwaɗi shi kuma ya jera kasa mutane saboda rai ne kana kashe kifi da kwaɗi ka zo ga malaƙe shi kuma ya zo duka masu abin da zai kashe ka ya kashe ƴaƴanka ya hana haihuwa da abin da ɗinsa to babu abin da ya bayyana haƙiƙanin ƴancin ɗan adam kula da haƙƙin ƙananan yara kula da haƙƙin mata sai musulmi wanda shugaban su a nan mace da kanta so ne su haƙƙi ba ba fara ba mace gado a ce gashi mace ki zo an ba ki gado ba sai ta yi sabbin wani abu a Ingila kuma har yanzu duk maganar da ake faɗa na ƴancin mata shirme shirme to waɗanda suka zo da wannan wayewar ɗan adam mai san cewa ai shi ɗan adam ne kawai ma'auni guda ɗaya mai iya shi ne tsoron Allah babu waɗanda suka zo da wannan saƙo cewar da taƙi da fari da talaka da mai kuɗi kowa da kowa duk matsayin su ɗaya wanda ya kawo shi ne wanda ya kawo tsoron Allah addinin musulunci waye zo da shi annabi Muhammadu waye sun kawo mana sabon ma'aiki alaihi salatu wasalam kaga wannan mutane sun cancanci a mutunta su ko a kirawa su kisa wani ne tashi da ya rubutu Michael Hart duka mun sani ya nuna cewa waɗanda suka fi kowa kawo tasiri ga rayuwar ɗan adam a duniya na farko sai sa annabi Muhammad alaihi salatu wasalam na arabin sai sa sayyidina Umar na arabin sai sa sayyidina Umar yanzu ba ana bayanin cewa misali kula da haƙƙin mutane ma'aikaci idan ya ritaya ya bauta wa ƙasa bai kamata ya tafi banza ba wanda ya fara kawo maganar albashi da kuma fansho in ka gama aiki kai ritaya a ci gaba da baka albashi sai da Umar da tun ba kan wannan in kai an gama da kai ka zama banko in ka so ka rayu ko ka so ka mutu ba wani gwamnati da kai sai da Umar shi fara kawo harkar fansho amma su sun yadda suna mutun tashi a wannan bangaren wanda kuma su ya imani da Allah wai ya imani da Annabi Muhammad wai yana cin mutuncin ma'aiki alaihi salatu wassalam, yana cin mutuncin sahabbai wanda dukkanin alkhairi da duniya ta gani ta ji ta lissu. Saboda haka matsayinmu da ra'ayinmu shi ne kare haƙƙin annabi Muhammad alaihi salatu wassalam wajibi ne a kan kowa, kuma babu compromise, babu tanazuri, babu gudu, babu ja da baya, kuma duk abin da aka sani mai tsada ko mene ne a tunaninsa za mu ajiye shi a gaba a kan kare mutuncin annabi Muhammad alaihi salatu wassalam da kuma sahabbansa. Muna jinjina da gwamnatin jihar Kano a bisa mataki da ta ɗauka na cewa donan duniya wannan bawan Allah da yake cin mutunci ga sahabbai da kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam, a dakatar da shi, a tsaye da shi, kuma a yi masa hukuncin da ya dace da shi. Mun goyi baya wannan shi ne ra'ayinmu, ko muna roƙon Allah ya ƙarfafe su, ya taimake su, ya agaje su. Wannan matsala da aka samu dama wallahi muna tunaninta, saboda shi wannan bawan Allah yau sabon kimanin shekara fagari muna tabbata cewa abubuwan nan da yake faɗa yanzu a gaba ina jin ya sa sharuɗa sun fi goma, duk abin da yake sai mu ce an yarda, a ce yake ba zai yarda a zauna ba sai a gidan sarki, sai a rubuta takarda, sai a yi kaza kaza kaza, a'a a kan abin da ya rubuta ra'ayi shi zai ayyana ma abin da za a tattauna a kai, duk muka ce an yarda tun muna zo a kawo wannan, amma duk abin da ya sa na sharaɗi an ce an yarda kuma sai ya zulle, sai kuma ya ce tare da almansa da almajiransa ya ce shi kullum so yake a zo a yi kabara. To Allah Ubangiji ya iya ne kariya.
Thank you.
kai. Yanzu abu na gaba shi ne za mu kira malami na gaba domin yin kyaniki shi ne malami shirin masu dara da ya zai gabatar da kyaniki ta a cikin suna da makarwa da su.
Bayan haka manyan malamai da ƴan uwa ɗalibai, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To yaya na Dr. Kabiru Muhammad Kofa ya riga yayi bayani wannan bayani nasa ya gamsar dangane da haskatawa mutane wajabcin kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma sahabbansa. Da farko ya kamata mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imominsa a gare mu waɗanda ba za su kirku ba. Daga cikin wannan ni'imomi na Allah subhanahu wa ta'ala akwai ni'imar wannan haɗuwar tamu ita kanta. Bana jin a cikin tarihi na kusa-kusa, musamman a Kano ko a arewacin Najeriya ko a duk inda ma ake amfani da harshen Hausa, akwai wata matsala da ta haɗa kan gabaki ɗayan musulmi, ta jawo damuwarsu da kulawarsu duka al'umma aka haɗa a kanta. Babu wani wanda ya ratse a kan wannan matsalar sai wanda yake man shazza-shazza finnar kamar wannan matsala da muke kanta a yanzu. Ba na ji akwai matsala da aka taɓa haɗuwa a kanta saboda an zo wani yanayi da aka samu wani ya takallon bilo gatina yana magana da irin yaranmu, yana da'awar imani, yana da'awar ma wai ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam, wai da kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma in ban da cin zarafinsa babu abin da yake. To wannan ya tada hankalin al'ummar musulmi kuma kowa da kowa kowane bangare, in banda dai wa'annan dai man shazza-shazza finnar din babu wanda bai damu da wannan qadiyya ba, babu wanda wannan al'amari bai tayar masa hankali ba. Ana ta faman addu'a, ana ta faman addu'a har Allah subhanahu wa ta'ala ya wafakar da mahukunta suka ɗau matakin da suka ɗauka. Kuma aka sa maw'idukum yawmuz zinati wa an yamu sharran nas. Allah madaukakin sarki ya kaddara yau ita ce jajiberan yawmuz zinati din nan. To amma wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Kwatsam jiya ana murna an yi juma'a lafiya, ana ta shirye-shiryen saura kwana ɗaya za a zo a yi wannan zama. Kawai sai aka ji wani baƙin labari wanda muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa nan gaba kaɗan ya zama farin labari, ya zama labari mai faranta. Dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kukan so abu sai ya zama shari, kukan ƙi abu ya zama alkhairi. Saboda ne wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah shi ya san ƙarshen yadda abubuwa suke kuma ku sani ba, shi al-alim al-hakim ne. An gama shirin komai, an gama tsara komai, gida da waje ko ina babu wanda ya fi mu murna da Allah Allah da tsakuwa akan wannan ranar ta zo. To kuma wa ma tasha'una illa an yasha Allah. To amma wannan haɗuwa da kowa yayi ita kanta mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani abu ne da yake nuna martabarsa da darajarsa. Sannan kuma wata manuniya ce cewa babu wani abin da zai haɗa kan musulmi illa bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan wani abu ne da ya kamata mu yi la'akari da shi kwarai da gaske. kuma magana akan kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ayi tsiye ko kar ayi tsiye, ko ayi muqabala ko kar ayi muqabala, ko ayi tamuranci ko kar ayi tamuranci, ba gudu ba ja da baya, al'amari ne bakin rai bakin fama a kowane lokaci, dama duk musulmi musamman ahlus sunna akan wannan tafarkin ake fadainahu bil arwahi law kana yuftada. Za mu fanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rayukanmu da dukiyarmu da komai da komai da muke da shi. Saboda haka, ko da an yi wannan zama wanda mun tabbatar nasara tana tare da gaskiya, tana tare da sunna, tana tare da masu kariya ga martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, to idan aka kare da wannan boss, ba boy shikenan an gama rigima ba ke. Za a ci gaba, za a ci gaba da yi, za a ci gaba da yi, gwagwarmaya tsakanin kariya da gaskiya ba za ta kare ba sai ran da Iblis ya mutu. Shi kuma yaushe zai mutu? A ƙarshen duniya. To saboda haka, ƴan uwa, babban abin da wannan al'amari zai koya mana shine mu ƙara zage dantse wajen koyar da kawunan da ƴaƴayen martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ƙasa, alhamdulillah, musamman Kano ɗin nan da arewa, malamai da suka gabata sun gina al'umma akan kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ganin girmansa, da jin nauyinsa, da mutunta shi, da kuma sahabbansa, da iyalansa, da duk ma wani abin da ya shafi addinin musulunci. Shi sa ko a wajen fassara za ka ji malamai wasu abubuwan idan Allah maɗaukakin sarki yana magana da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam, to irin fassarar da suke yi ba sa yin fassara harfan da harfin yadda Allah ya gaya wa ma'aiki su ma su faɗa da irin wannan fassara. Wata ma fassara aka zo wucewa ake, aka ce aka zo waje da tafallan fahada, sai a wuce kawai, saboda Allah ne ya gaya wa ɗan gaban goshinsa ɗan lelansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai kuwa ba ruwanka da wannan. Idan aka zo liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, Allah ya ji kan wani malamin, idan muka zo wannan ya zo fassara wannan wurin, sai ya ce ya fassara da domin Allah ya gafarta maka abinda baka yi ba da kuma abinda ba za ka yi ba. Liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbik, ba zai ce dan Allah ya gafarta ma abinda ya gabata na zunubinka ba, sai ce dan Allah ya gafarta ma abinda baka yi ba, wa ma ta'akhara, da abinda ba za ka yi ba, ai bai yin ba kuma bai zai yin ba kuma bai yi dan ba. A idan nazarin fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmad lam yansha wa lam yansha, haka aka gina al'umma. Ana karanta a shifa, gashi nan a ƙarshen libadi na ƙarshe da yayin maganar hukuncen taba daraja, taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace daidai da wanda zai ce wai a talabijin ya gani ana zagin annabi, shine shi ma yazo yana yin zagin har ya kara da nasa, yazo ya hakaito, to shi ma hukuncin sa ne da wanda yayi zagin. Daidai da wanda zai zo wajen bada kariya ya ta maimaita irin zagin da aka yi, har ya zamana wa kana mula an bihi, amma san shi da wannan shi ba wani karatu ma da yake yi, in dai an zo karatunsa, in dai ya hura lasifika, to maganganu na batanci zai kawo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace to wannan shi ma hukuncin su daya daidai yake da wanda ya ci zarafi ya taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ko da kuwa ya ce wai shi hakaitowa yake. A'a, to an hakaitowa yake, me yasa ya maida hikaya ta zama sana'a aka san shi da ita? Babu karatun koya imani, ba karatun sallah, ba na azumi, ba na tsarki, ba na kawai duk sanda aka zauna, to yau hadisi kaza a duba 100 da 50 da 100, yau sahabi wane, ba ma sahabi bane, ana fajajibe ranza ai waki arfilin mushi, aka sa an sa ranar za a zo wai za a faɗi wai sahabbai guda bakwai na goyi. Wai sahabbai guda bakwai, kun san dama ya ce Anas ibn Malik ba a mayi shi ba sahabi ba ne, Abu Dujana ba sahabi ba ne, Ihfatu ba sahabi ba ne, to sai akwai kuma wasu guda bakwai ma da za a sake fito da su na goyi ne na ƙarya ne ba a yi su ba kwata-kwata. Kullum ya zama da karatun mutum ba shi da wani abu sai wannan, to in ba shi ya zagi ba waye ya zagi. Saboda haka muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu ga wannan gaba, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara nuna wa wannan mutum da kuma ire-irensa makomansu. Idan ba su tuba sun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ba tun daga duniya kafin ma kuma a je alkiyama. Ko muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan mataki somintabi ne, ɗaya ne cikin dubu da aka fara ɗauka. Abinda suka gani din nan ɗaya ne cikin dubu daga abubuwan da yake jiransu wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai yi domin ɗaukar fansa a kan ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam da manya-manyan masu muƙarrabansa masu goya masa baya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ba tsawaitawa zan yi ba, so daga dakkan malamai dakkan dakka wanda suna jira wanda za mu ƙaru ƙwarai-ƙwarai da gaske daga gare su, da wannan nake cewa Allah maɗaukakin sarki ya ƙara faranta mana da ɗaukakar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ƙasƙantar maƙiya sunnar manzon Allah, maƙiya manzon Allah masu fakewa da cewa wai suna son manzon Allah suna kare shi. Allah Ubangiji ya taimaki musulunci da musulmi, kuma dukkanin masu cin zarafi da kaskan Allah ya kaskanta su ya wulakanta su na gida da na waje. Mu wallahi mun so a ce ba a kawo tsaiko ba, kuma wa an yi musharan nasu zuha su haɗu gaba ɗaya. Da mun so a ce gwamnati ma ta ba su dama, sun gayyato irin su Ahmad Subhi Mansur, inda su Jamalul Banna, masu Zakariya Ozon, su waye da waye, Samir Islambuli, duk waɗannan manya-manyan arnan da a tattawar su su zau su a ba su biza su zo su zauna. Babu wani abin tsoro, babu wani abin nan, ba ma irin su Malam Kabir ba, irin su Dr. Rabi'u, irin su waye, ƴan ƙananan ma almajiran-almajiran mu ma za su iya gama da waɗannan. To amma dai wa ma tashauna illa an yasha Allah, kuma gwagwarmaya tsakanin gaskiya da ƙarya yanzu aka fara ta baki rai bakin fama, ba gudu ba jada da baya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Malam Musa Asadu Sunna ya zo daga ina?
Ya zo daga Kaduna.
Malam Ibrahim Bishina ya zo daga ina? Daga Bauchi. Ga wani Malam Makawi aka ce duk waɗannan ba sun zo ne saboda zaman da za a yi gobe, amma sai wannan abun ya zo ya same mu. Amma babu damuwa, Annabi sallallahu alaihi wasallam kun ma kalli yadda hudaybiya take, ai Allah ya ce la tadkhulunna al-masjid al-haram in sha'a Allah aminina muhallikina ru'usakum mukassirina la taqaw. Amma ga a wannan shekarar da ji ba sai wata shekara mai zuwa, ko ba haka ba? To da haka zaman kifiye da za a ga mai zaɓi a nan suka lama fa yana nan jaran kawai an ja ne zuwa wani lokaci, mu kuma ebaredi ne. To ya ba za mu zama ebaredi ba? Mutumin da zai karanta aya ce wa kallabtu fi khalfi aba'u salata ya ce a daidai lokacin da yake zaki sahabbai, matukar dai mu abinda muke kira da gwamnati Allah ya saka mata da alheri, kuma muna godiya da kadimin Islam Allah ya kara mai lafiya. Amma dai abinda muke so shi ne abinda zai warware matsalar nan shi ne a fito ga mu gashi ya je ya yi ba su ya yi hakiku, mu kuma za mu zo mu rabke shi da hujja da ayoyi da hadisi insha Allah. Naka ayah ulimanan ya ja mana aya to ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin. Wata rana za a zo a zauna kuma za a yi bayani daki daki, muna ganewa. Don ka me abin nan na gaba wanda za mu sai mana jawabi na gaba, amma kafin shi muna so mu miƙa godiya ga kafofin yaɗa labarai ko media gaba ɗaya saboda halartar wannan zama da suke kamar Sunna TV, kamar Africa TV, kamar Hausa 7, kamar AIC da kuma sauran radio stations. Muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi. Da haka mai jawabi na gaba shi ne wani dakta ne mai girma ga daktanci ga Qur'ani, dakta Abdullah Umar Gadan.
Kuma da ke bayani a kan wasu a cikin wani lokaci a idanu kun zama sani cewa da sauran waɗanda suke goyon bayan suka ce ai masa adalci, shi ita kuma hukuma ce za ta yi masa adalci. Adalcin za ta yi masa shi ne a zo a zauna da shi ya faɗa, kuma a ainihin wato ya kare kansa a mayar masa da martani a kan abin da ya faɗa. Mu mun sani, kuma mun san halinsa, mun san ya yake, mun san kuma shi waye ne. To amma an shiga an fita an je an dawo, an shiga an fita an je an dawo, sai da aka bari ranar ana tunanin gobe jidu za a wannan, sai aka ce mana wai wata wai kotu, kowane alkali ne wannan Allahu alam, wai wata wai kotu wai ta dakatar da wannan al'amari. To a nan muna gaya wa shi alkalin da kotun gaba ke daya, na kotu ce ta tsayar da karatunsa, ta tsayar da da'awarka, ta tsayar da kaza. To kotun nan muna gaya mata sai ta tanadi kuma haƙƙin Annabi Muhammad a kanta. Lallai sai kotu ta samar mana da mafita yaya za mu kwato haƙƙin Annabi da sahabbansa sallallahu alaihi wasallam. Kuma mun fara idan ita gwamnati tana jin tsoro ba za ta yi ba, ku kawo mana shi masallacin sarki ku biye mana. Abinda muke da bukata a ba mu tsaro kurin. Ku zube mana motocin sojoji da 'yan sanda da bindigogi, ku zube mana shi a masallacin fada don girman Allah su yi mana wannan. Mu da shi ne ba hukuma ce ta shirya ba, a'a mu ne muka shirya a ba mu wannan dama. Kuna ji, kuna gani, an je an shiga an fita an dakatar da wannan al'amari. Kuma lauyan mutumin nan ya fito yana rena hankalin mutane, wai su a shirye suke daram daram wannan zama a gobe. To muna ce wanda ya fasa zuwa daga nan zuwa gobe Allah tabaraka ta'ala ya masa idan ta kale ta idan a kona idan Allah ya kai mu gobe. Suna fata cewa hukuma ba ta ba su takarda a rubuce cewa ba za a yi wannan zama ba, ko ba kuma ne ba? To mu ba hukuma ba ta ba mu takarda a rubuce za a yi bara a yi wannan zama ba. To shi kenan, ko hukuma ta aika musu takarda cewa ba za a yi wannan ba kar su zo. Ina fata ana fahimta. To mu ma mun nuna a gida, amma wallahi aka bar su suka fita suka je kofa da mu ma sai mun fita. Dan da za a zo a kara mana siya, a zo a ɗauki wannan su ya zo kayan kafarsa a ɗauka a ce ya fito mu mun yi fito. Mu mun yi hakuri ne mun jira saboda hukuma ta ce ba za a yi ba, an ta ce da wannan. Ina fata ana fahimta. To dan sai ne hukuma wannan kotu da take ba za a yi ba, to ta aika mu suka ta ce ba za a yi ba. Ina fata ana fahimta. Wannan sako ne mai muhimmancin gaske. Ko ba ya zauna irin matuƙar aka ba su suka fita suka ne muka fara da su a social media ba su su ake ba musu ba, to ko ya su kuwa ta yi a wannan shi ne sakon da yake suna ba.
Indai masu hankali ne sun san wanda yake jin tsoron a tattauna.
misali a karkashin hawariyun malam Kabiru Bashir Abdulhamid sun rubuta takarda sun kai mai suna sun su zama da shi sai je ta koni sharka na ƙarya sai saka mara biyu kuma rijiyar lemo an ji a waya yadda suka tattauna yake so a zauna nan ma ya gudu malam Mu'azzam shi ma ya rubuta takarda ya kai masa shi ma ya gudu amma sai taso ya tara waɗannan yaran na gabanta kaga dai yaran da za a zo a ɓata aya bai gane ba kasan ko an zo an mai ƙarya ma bai gane ba kana ba haka bane shi yaran da za a zo a karanta aya ba daidai ba a karanta aya da wani yare kamar yarabanci bai gane ba kaga ba yadda za a yi ba yadda za a yi kuma a mai ƙarya ya kasa ganewa ya ga gane mun neme shi da a zauna mun neme shi kuma yan uwa dewa suna kullum lokacin da aka sa wannan wannan zama da za a yi sai abu goma waya a tambaye ka malam mutumin nan zai yadda kuwa malam mutumin nan zai yadda a zauna ba zai taɓa yadda a zauna ba amma dai kamar yadda malam Abdul da ya faɗa wallahi mu roƙon mu ga gwamnati abin da muke so gwamnati ta yi shi ne dan Allah a samar da rana a zauna a zauna tun lokacin da gwamnati take abin nan a mun san ya ita mun san cewa mutanen mu sun zo daga America wasu sun zo daga Kaduna wasu sun zo daga guri kaza wasu sun zo daga guri kaza za mu ba su hakuri su koma matkar ba ya abu ba sai a samar da rana da za mu zo mu zauna mu da shi muna gani ha abu na gaba zan kirawo dakta Makaguni Usman Kaba shi ma ya ba mu ɗan jawabansa a cikin minti uku zuwa biyar a kan masallacin
Shehu Abdullahi ibn Taymiyya, Shehu Muhammad Yalu, duk sun zo sun zauna sun yaɗa shari'a a ƙasar nan, sun koyar da sahihul Bukhari, sun koyar da sahihul Muslim, mutane sun shiri sun bi Allah ta kan wannan littattafa a iya tsawon waɗannan shekaru shekara 120. Ba mu taɓa jin waɗannan wasu fassarori da wasu fahimce-fahimce ba, sai a ɗan waɗannan farkiyar a ce kai kaɗai ka zo da wani abu da duk ba a taɓa ji ba. A baran nan muke lissafi a gidanmu cewa da kabara malam da ya gasa karatun sahihul Bukhari yau shekara 70 ba an taɓa da fara ya buɗe darasin sahihul Bukhari tun yana yi tun ba a haife mu ba har aka haife mu muka zo muka ga ana yi har ya zo ya wakilta karatun ma a hannunmu. Ni da alƙali irin yadda aka wakilta Halifa Al-Kafi muka wuce sahihul Bukhari ni da alƙali mun za mu ci gaba da mu. Iya karatun da muka yi muka karanta Buhari nan da farko har ƙarshe abun malam muka ci gaba da wani irin wani fahimta ba. Kai ko mun san sanda ka karanta Buhari ka farko shi a wannan. Kirai ma in kun zo ana karatun hadisi malam ya zo ana ja idan an zo gurin da wasu suka yi wata magana wacce ba tare da ji ba ce ƙasa-ƙasa ake da murya har sai an wuce gurin wanda yake gaba ma ba kowa zai ji lafazin jan baƙin ba ba kuma kowa zai ji fassara ba kafin ku fa in ya faɗa ba a so wai a yi musharaka da shi kan haɓɓaka wannan magana. Tun daga har malam ne yau shekara 31 malam tura min jan sayin Buhari ne ke jan Buhari. Watakila da shekarun kama an ce ba 31 ba mu san shawara shekara ba. Ko da haka kada da maka ne abu da wannan rana ce wacce duk wanda ke son alaƙa da wannan kariya wasu cewa wasu sun zo ana tsoro ko wannan taron an sa yi da gawa cewa in akwai tsoro to an san a gurin inda tsoron ne. Ba tare Allah Ubangiji ya karɓa su ne girma gwamna a kan yadda aka ɗauko tafiyar nan kada wata fane-fanen ya shiga har sai an gire ƙarshe irin abin da musulunci ya tanadarwa waɗanda suke irin wannan abu ya zama an kai da an tabbata wannan abu.
Shekarun ba su da yawa sannan lokacin da ake karatun Bukharin makila yana kan yana wasan gare-gare. Allah ya taka da alkhairi. Malami na gaba tsohon magayakin kogo Sheikh Mas'udu Kotoro, Allah ya saka mata alkhairi.
Kuma cinan addinai mai girma gaske ba bar su to ba aika da gwamnati ta kanta da ta da shi ba ka kore shi hannun ba to idan wani haka ne sannan wanda ake gayya ba a zauna da shi shi ma wanda za a ce shi ma ba a aika masa da suka da dace da shi ba kuma yadda lauyar zai fara haka bangaren ɗan uwa musulmai ina da dubu da za a yi wannan zama ba a aiko da suka ga cewa wato kwamitin malaman kanmu masu tsara tsaren zama an dakatar da su daga kotu ba to wannan kotu wato ba yi wannan umarni da kuma san wannan kotu wanda duk ba ka aika wanda suka da sanarwa ba ko yana sana'in yayi abu shi abu da bai sani ba kai ko ba ka haƙi cewa ka sanar da shi ya kawo a lidiya wanda ba a cikin kotu ba ne aikawa wanda za a yi wannan abu shi zuwa kotu duk da cewa ba bangare na wani sanin doka amma dai abin da na sani shi ne abin da za a yi gobe Allah ya tabbatar da wannan abu Allah ya tabbatar da shi Allah ya tabbatar da shi
wato wakana ne har zuwa karshen rayuwar mu ɗan mu ci gaba jama'a Allah da kuma wannan sai ya ci jawabi ba wanda yake shekara 40 ko da dan kadan haka wannan ya za a dade ana yi ko ba ba za a dade ana yi kuma kamar yadda ya faɗa ai a kalle mu a ce mana wai mu ne ba ma san a zauna idan Allah wanda zai yi dan aya daidai ya da dai daidai ya karanta maganganun malamai daidai ya rasa ce wai wannan shi ne tsoro amma ina jin ya maka rana da malam alƙasim da tsoro ya sa ce na shan ruwa da hannun sa ko ba ba ya maka mana rana da shi malam alƙasim yana nan sauran ɗan uwa suna nan ko dai muna kiran lokacin da za a fi ne za ka kama mai Allah ta kala ya ce maka da jawabi na gaba Sheikh Muhammad al-Bakari Mikai daga Tijjaniya bakin nan zai zo mana Allah ya wuce insha Allah na malam Muhammad al-Bakari malam Muhammad al-Bakari
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على الفاتح القاسم وعلى آله وقدره وبلاد المسلمين أهلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kafin na fara an ce mun yi ni kuma sako na guda uku wannan kokari a cikin da na faɗa ta kaddama tsakanin malaman da suke cewa a zauna da abdu jibril da kuma malaman da suke cewa kar a zauna da shi to suna cewa idan an zauna da shi za a maimaita kurakurai da sako da ya yi sura kada a maimaita sakon nan kada a zauna shi malamai da suke cewa yawa a ƙari a can saboda zama da shi ƙara ɗaukaka shi saboda an ƙasƙantar da malamai an ɗaukaka abu da jami'in wanda shi ne hujji gwamnati kawai ta kama shi ta kai shi kotu a hukunta shi a sa shi a kotu to wannan akwai rashin sani da rashin ilmani akan yadda jagar ta tafi abinda ya faru cewa ya yi gwamna kai ba malami ba ne gwamnati ke ba malama ba ne
saboda mai malamai za su kawo karata ke kuma ki dinga mu hukunci, saboda haka ki kawo malaman nan mu zauna ni da su, in sun kure ni shikenan na yi laifi, in na kure su in tafiya ta. Saboda haka abinda lauyoyi suke cewa fiya yaro ba, sai gwamna ya ce to mu a gwamnati daidai ne mutum duk girman laifin da ake yi a bashi dama a tattauna da shi domin alama ce ta adalci. Ko kuma malamai za ku iya zama da shi ku tattauna da shi, malamai suka ce za su zauna da shi su tattauna da shi, aka ce to a shirya ba irin kallon da basu ba Allah ya la'anci makarfi ilimin albarka. Suka ce an bi takarda gida gida ga malamai su sa hannu su gudu, suka ce a kamo su karo su ko zuwa su kamo su saboda jifaki da sharri da zan da zan shi'a. To yanzu an zo tika tika tik, an zo an sa rana kuma amma an yi lau an yi lau an yi taɓa ta juya ta an aje rana. To amma abin da za mu sa ido mu gani mu bakin ciki muke da daga rana, su kuma farin cikin suke da daga rana. To kai ne ka je neman ya aka ce an baka, aka sa ranar ɗaurin aure sai aka ce an ɗaga murna ya kamata kai ko bakin ciki, kai kace a zo a yi muƙabala kuma an zo an ɗaga kuma an ɗaga kana murna. To kaga kenan ashe akwai wani lauje cikin nadi. To da haka masu cewa kar a zauna da shi, to da dama daga cikinsu za ka ga malamai ne a wajen Kano, amma mu da muke cikin ƴan gari muke cikin dagar, to mun yadda a zauna kamar ana shan shayi a kofi za a bige shi. Tunda dai ko dai hadisin da ya kawo mawdu'i ne babu shi a ko matsayin malaman sunna akan wannan hadisi ne yana kawo shi za a bige shi, ko kuma ya kawo hadisin sahihi ne akwai shi amma ya yi damfara da halin ki ta fasar ilimi a cikin shi, ko mu yaki ta damfara sa mu fito da sahihi, ko kuma gabaki daya marji'in da yake badawa da arqam din da yake badawa a je a tarar babu su, sunan karatun firgita jahi. To saboda haka za a zauna, domin idan baka zauna da Abdul Jabbari ba ba zai ci gaba da jera goma da tinkahu da cika baki da zarin zuga, wato kura ce ga tsoro gaban tsoro. Kai ka san na san ka, ka san ka sani, kar ka san kare idan ya yi tabo ka sabo haƙiƙa yake zuwa ya samu dillitafin da ya yi, to ni kyauta ce ta mu'allim. Saboda haka ba wai kiɗa ki na biyu ba. To saboda haka idan an zauna za a zauna, ko mawdu'inmu mawdu'i ne na wannan kilif zagin ma'aiki zagin sahabbai iya iyalan gidan ma'aikin sallallahu alaihi wasallam, a nan muke tuhumar ka kuma a nan za mu yi surubin ɗinka wrong, kuma daga nan ka wuce kurkuku ko muna tabbatar a maka hukunci. Abu ne na kuma na ƙarshe da yake an ce commissioner ya shigo. To ni da nake commissioner a gwamnatin Zanzibar ina tabbatar mana kokonto ba, domin baya tsatsar walakanci da reni. Kuna iya tunawa akwai kwamishinansa da ya reni ga marigayi Abba Tari, haka ne? Sai ya kaɗe shiga. Akwai advisorsa da ya reni ga Janar Buhari sai ya kaɗe shi, kuma yanzu a zo a yi reni ga ma'aiki a ce an yi rufar. To saboda haka wannan logoyin ba, ba za a ja da baya a kan wannan ba. Kuma tunda muke siyasa da gwamna Ganduje bai taɓa samun yabo da majalla da alasaka da alheri daga masoya da maƙiya da ƴan son katanga kamar a kan wannan abin da yake an taɓa ɗan dangi. Kira nan na ƙarshe mawadata, a cikin waɗannan lokuta malamai suna da buƙatar tsayataya, ana buƙatar wato lokaci a gidajen kafafen yaɗa labari domin a yi wa al'umma cikakken bayani da wannan musibar da zo. Abu da na kusa na ƙarshe a koma san su yi fani, na ji wani malami yana cewa wai to da suna bin juna sallah ne ko sun daina ko sun haɗu, kai ana yin muttafaqun alaihi ta magana maganar mustalabin fi ai ma'aiki dan dangi kuma an taɓo dan dangi dole masu ganin girman cewa idan su zauna da Abdul Jabbar ne girman su ya faɗi to karatu bai amfani ba kai yanzu kana da girma an taɓa girman ma'aiki har kaza kana da girma wai ka zauna da girma bai faɗi a ina saboda haka za mu zauna da shi babu faɗuwar girma daraja ce za mu mutsike shi za mu fafara ya mutsaka kuma zama shi saboda haka zai ga mata ai mata kalmar turanci ce ko ina jin ta yi kama da wasan shimu yanzu abdullahi saboda haka Allah yadda ka ce miki yan mata a siyasa ka ce miki yan mata malamai a kan Abdul Jabbar tunda dai asalin mata an kasa ta da ita waccan cikin gayya sai da aka haɗo ADC aka haɗo CPC aka yi mata da aka rusa aka mata me sai aka mutsike ta to in Allah ya da wannan sunan da ka faɗa shi ne musiba a kanka ko ba inda aka yi mata ba a samu ƙarfi ba shi ne cewa a kan wahada a kanan uwa take ni a mun tattakiya mafiya sun su a mu gaba mun sun su mun sanar wajen sun su a mu gaba wanda gani wannan musiba da ake wani kaɗan ma ka gani ka yi gaggawar cin wannan kwangilar ɗan shi'a na gaskiya ya san Abdul Jabbar ma ya cuce shi a shi'a domin ɗan shi'a original baya wannan haukan sai dai ya baka kuɗi sai ya gaishe ka sai ya taimake ka sai ya kulla alaƙa da kai sai ya ma karamci kafin ya cima ukun a shi'a sai ya fara kora waɗannan in ya mallake ta sai ya fara gaya mazance in ta ce ana zagin sahabbai a shi'a sai ce subhanallah alhamdulillah ai zagin musulmi ma fasikanci ne kuma da baraka cewa kai yanzu musulmi ne ba a san aqidar ka ba ba a san musulunci ka ba ai wannan kin nayin tifo da zaki ya ga mana muka ce malam zai mana jinka wa iya sunu ne ni kawai musulmi ne to yanzu wannan dabarar da aka yi ta kawai sun zaka ce ai babu wani addini in ya sanar da kai musulmi ne ko na ka gaya mana manhajin ka ka gaya mana aqidar ka ka gaya mana mazhabin ka ka kawo identity ɗin ka mu gane da ina kake Allah ka so san ke dauka addinin musulmi da musulmi ya kasance da kafiri da kafirai Allah ya ba mu musulunci na sa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
malaman gidansu da wanda ba na gidansu ba yanzu sun ma take sun yi maganin ka kuma zan saka shahara shi kuma a shahara shahara kala biyu ce akwai shahara ta bi Allah akwai shahara ta bandare wa Allah to shekan da ya shahara ba wani wanda ke cin shekan ba amma shahara ce na aiki banza shi ya ba za mu shahara ta kuma kasance da kai izinin Allah dan ba yadda za ka kamar da zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam da zagin sahabbai da zagin manyan malaman da suke wa addini hidima wato ni abin da ke bani kuke kishi wani mutum da yanzu bai wuce wallahi ba wannan nan bai wuce zai samu wata makaranta a zo a kungo shi a fara koya masa daga an bashi wa zalba amma sai duwa yana take take akan shi yana take take shi zaki annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala baya kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mutuntawa da jin mawa da sunanta duk Qur'ani sai da Allah ya rubuta shi na annabi sallallahu alaihi wasallam ما كان محمد أبا أهلي من ذلكم من ذلكم كابون السنان وآمنوا بما نزل على محمد وما محمد إلا رسول كذا في كل ناس سنان سنابالي إبارة محمد رسول الله جوانا لابالي أما أنت إكراشي كده إكراشي الرسول فوق النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي لم تحرم ما أهل الله سبب الجرم ما هو سبب المتن تاوى أما ذات أمون متن أركان زامني كيف كأي قرآن با كيف كأي حديث با كيف كتو كأي با دم سبب جنين يساء الأخذري كو إذية كو رسالة أما صلى الله sannan kuma kai ba wani dan boko balle ma kana zuwa kana karantowa da turanci Allah ta'ala ya kare mu da bata Allah kanya mu a tafarki madadi malami na gaba wanda shi ma zai mana jawabansa a cikin mintuna guda uku shine malam Abubakar Madakai akan Allah amma kafin malam ya jawabi muna da malam Shu'aib da yake da kanta bai ce tunta guda uku zuwa biyar zuwa an kaɗan ji haka zai zo ya ɗan harrata kila ma ya harrata malam ɗin malam ya fito da gwalagwalan ilimin da suke cikin ƙirjinsa ko ba haka ba malam malam Shu'aib bismillah zaka dan mai mana sahabbai ne ga shi
girma don bayyana abin da ke cikin zukatansu na soyayyar manzon Allah da kuma difa'i ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Babu shakka wannan rana ce wadda tarihinta ya kamata a rubuta shi da ruwan gwani walawalai, saboda matsayinta da kuma girmanta da kuma wannan matsuwa da aka yi rasuwa a cikin Allah. Muna fatan Allah ya samu rahoton duniya da lafiya. Wannan al'amari da wannan zama da aka yi, wato Allah ya sa kowa ya zama ranar rasuwarsa ta zama tsoron farin cikinsa, saboda wannan matsuwa da aka yi da wannan girma da aka yi wato ga ruhanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To a bazan yi faɗa da yawa ba, saboda an ce kuki na yanku kuma alhamdulillah Imam Malam Bakari ya yi bayani ya fitar da abubuwa wanda ya kamata a ɗora a kai. Abu ɗaya da so in sake tunatar da 'yan uwa, kullum ana maganar shi wannan ɗan Tamori, kamar yadda muka sani 'yan uwa mun san shi sosai, kuma wallahi ina muku rantsuwa da Allah wannan bawan Allah yau da za a ce ga mala'ikan mutuwa ga muƙabala zai fifita da wajen mala'ikan mutuwa, saboda bai san muƙabala ba, bai iya ba zai ba. Duk lokacin da ake magana muƙabala za ka ji a daidai gaban yaran nasa yana ƙara tunzura su yayin ta magana, yana ta da'awa, amma yayin da ya yi gaggurin to shi kenan. Sai ga dana mun masa waya da ai da yi shi kadai ne ya dauka waya ta garin shi ai nan su dala kai shi mun da dakka na ji tsoro na ce, amma a gaban da gaban ba wannan magana. Kuma abin da zamu gane ne kuwa cewar maganar mukabala da ba Allah ba zai yi ta aiba ai wannan ba kan kana ba dai ni da mai na cin ni na ta kullu kullun ka kisa da aka zuwa ce an ji an kawo takarda aka fito aka rubuta a hoto ga san ban saka daya sa hannu har da wani aiko da takarda, wato an mai da suka mota da rama ce mara kenan. Bayan an ji ma da aka zagaye sannan kuma zaka sai sun zura yaran nasa su zo ka dinga cewa su su ba su yadda ba sai an yi mu'amala su sai sun zoran lai ranar lahi, wannan wasa ne da hankali su suka kun suka kengira al'amuransu kuma suka yi haka don su raina wa kansu hankali su raina wanda suka raina hankali. Amma ina mai ta mana mutum ne wanda yake mai rabaffiyar kwakwalwa, yanzu nan zai magana kafin minti 30 ya warware abin da ya faɗa ba. Yanzu a lokacin da ake magana cewa a ya fito da cewa shi yana ba wa wayan suka yi kara da Allah hakuri su janye kaza kaza, ya fara cewa shi mai sun ba ka yi, amma da ƙarfi a cikin wannan kirkin ba sai da aida ma yayi da su kansu kai a lokacin guda ma aka wannan sanar da sanan kuma da Allah magana da sai da fari ne mai sanar da ibn hadar ne mai sanar da kuri ya billahi bar ba da misali da ɗaya kuma wannan kafir wanda mun dama sun tuni mun sha faɗa wanda ya wannan magana yayi da dama a cikin kirki, domin an kare ya fara cikin ashar a cikin babin da aka yi maganganu akan wanda ya sifanta kansa da Allah Muhammad har yi buga misalai irin masu suwa in ƙila shi ne su ba kan ƙila fi nabi sallallahu alaihi wasallam aw in aznabtu ba kan aznabtu aw ana yani aslam min alfi sunna wa lam yaslam minhum kaza, to irin wa idan lafuzar duk wanda ya fadi ya yi dama a cikin musulunci mu wannan shi ne Allah wanda ya fi kanni, to sai ya fito karrai ya cewa ai du wato shi ko muna suna wa babu nan duk Allah ta kama da sai tare da irin wannan jawabai aka yi mana tsara suna masa dama wannan mutumin fa ya fa faɗa manzo a kanka ya ce in ka kace shi ba shi ka kace ba kowa ya san wannan magana to ba kai na ƙara ba mai tsayanke ai gane ko to wannan lafazin nasa da ya faɗa ina son ku gane ta lafazin yanzu da aka fara cinsa ana ta magana can an yi magana a kan kusa an yi magana a kan garin an yi magana kana ka ce an kashe ka an kashe wani me yake sai ka hawa jahilci ne ba su gane ba ne ita ai mutane ne ba su gane ba ita wato ba ma shi ba ai ko kafiri a sabon gara ka ce a kashe sai musanta da wannan abin da ka rafa abin shi ka rafa kai da ƙarfi ma da aka matsa shi kafin a rama ne
bari mu fito muna kuma.
Ni da ma na so ran da ka zo da Allah ya sa na da kuma gobe ba zo na. Abu na farko muna ba abin da mu ce sai da Allah kowa su mu ji dai dai jama'a. Na ba yi ba. Ba kai ba sai ba haka ba. Kowa ba shi da abin da. Da kun san mu maji wallahi. To a wannan kasafin da yake magana cewar wai zai yi fa'i a kan wannan magana da ya yi a ya ja haya ko min adal zalika kasabna alaihim anna man qatala nafsan bi ghairi nafsin haka ba raba ba fa kasabna ala bani isra'ila ba kasabna alaihim ba kuma annahu man qatala nafsan ba anna man qatala nafsan to wannan shi zai yi muqabala ba Allah wannan kalli da nan muqabala har ila yau bari ku ji wani sanar kusa a cikin dai wannan kiran gaba ɗaya da ya zama sai ce ai shi abin da ya sama yawan wannan magana hadisi ne da ya same shi ta hanyoyi 40 ƙarya take wallahi hadisi ne da ya samo shi ta hanyoyi 40 annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man ahaya sunnati faqad ahaya ni wala yusu mu kuyi ne baki dan ba ma mun mutum baki dan wai man ahaya sunnati faqad ahaya ni wanda ya raya sunnata sai ce abun mamaki ba dan yare ne ku hankali ku kuma su hawo sai ku tambaye shi da aka yi hira shi a BBC ne yake ya muta ya muta ya muta sunna ba ka ce ba to sunna kace magana ka ce man ahaya sunnati faqad ahaya ni to ai kai ka ce kai ba sai ba sunna magana kuma tun daga nan har wannan ba Allah ta gore shi ai da ya bada man rajiba an sunnati amma nabi kace kai ba sai ba sunna magana sai da to hayi na yau daga to an ce mun daga ruwa to a ala'ayya hayi da kuma ina kara hakurtawa kamar yadda aka yi magana babu shakka duk musulmi duk mu'mini ne kwarai idan ka zama kusa wannan babu Allah ina abubuwan da alfabari da yake gaya wa ne babu shakka dole zuciyar mutum dole zuciyar mutum mu'mini ta daga gima abin da baka taso ku sani a cikin wannan gari yana da albarka gari da kake da tafi bashwa a cikin babu shakka duk mutumin da yake dan mamallin manzon Allah yayi da hukuncin sa kan shi in mutum yake rigar manzon Allah kai da shi yadda su aikata manzon Allah da haka hukuncin sa kake shi amma ka duba yau irin lafuzan da ake dauka kan sama kan sama ana jigira a nan wannan wannan al'amari mu dai Allah ya isa an zuke mu dan wallahi ya ta sama in wannan al'amarin su ta wata gari amma ya ummi mun sani ba a taba a cikin tarihi wani ya taba annabi Muhammad ga bashi baraka Allahu alayka bihi Allah ga ka gashi kuma mun san ba zai gaje da kai ba ne to da ga Allah arina fi ajaib qudratika Allah ka nuna mana al ajmu qudratika akan wannan shedan mu kuma kuma mana kuma kuma ko ya Allah sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam
in wasu suka zo suka taba shi wai duka malaman Kano wai su ma kwanan su ya kare to mu tambayar da muke cewa shine a cikin wato ƙungiyoyin addini da suke a jihar Kano da Allah kun taba jin waɗansu sun ce za su kashe wani kun taba jin waɗansu daga ciki an tuhume su akan sun kashe wani amma kai ku har yanzu muna nan muna tuhumar ka kamar yadda hukuma ta tuhume ka akan malaminmu Sheikh Ja'far Mahmud Adam kai sassaf ne kuma ka sani to kaga daga gurin ku ake samun ta'addanci ai duk wanda ya iya ayar Qur'ani ya iya hadisin manzala sallama ina shi ina ta'addanci amma wanda bai iya aya ba bai iya hadisi ba kwakwalwar babu komai an sun ce ai an amene ne an ajima ne da devil workshop duk mutumin da kwakwalwarsa ta zama empty zuciyarsa bai da abin yi to za ga shedan ne yake gudanar da rayuwarsa kuma in ba shaitan ne yake gudanar da rayuwarka ba. Sahabban da dukan mun yi da Qur'ani gaskiya ne, kuma Qur'ani la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi, dan Qur'ani littafi ne da babu kuskure a cikin sa. Qur'ani tun daga farkon sa zuwa ƙarshe abin da yake gaya mana sahabban nan yan aljanna ne, ba sai na da ayi ba, mun san wannan. Idan ka samu gardara sai ma kaliji na fiha abada 11 ce a Qur'ani, amma guda 8 tana magana ne akan sahabbai za su shiga aljannatu su dawwama, guda 3 ce take magana akan kafirai za su shiga wuta su ma su dawwama. To kai kuma ka kawo mana aya guda 2 ko 3 da ce sahabbai din wuta ne, daya biyu ka je ka kawo su, ba a ɗaya tak ka kawo. Da ya ƙarshe yan uwa, mutanen wannan al'ummar na Nabi sallama Allah ya gina su gida 3, daga muhajir sai ansar sai kuma alladhina ja'u min ba'dihim للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا هو المهاجر. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأن أنصار كنان da shi da ni da ku ba ma cikin muhajir ba ma cikin ansar. To amma na ukun Allah ya ce walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kaga to ni malami da wani yazo na zagi sabai ce to kana cikin lil fuqara ne ko kana cikin walladina tabawwa'u dar wal iman, me yasa baka kamar cikin walladina ja'u min ba'dihim ba? To kaga laysa min haula man sabba haula, duk wanda yake zagin wannan ba musulmi bane. Shi sa Abu Zur'a yace duk wanda yake na zagin sahabi bindiki ne, dan ba abin da yake shiru guda sai wannan addinin, ila kwangila ya dauko daga can wata kasa masu abin nan. Ai muna gane ila yana dan samun ƴan canji, yana samun mota, yana samun kaza, sai kan tafi da addinin sai bi. Amma kuma ku kwantar da hankalinku, wato alƙawarin Allah gaskiya ne. Allah in yi alƙawari gaskiya ne, duk inda gaskiya take shi Allah zai taimaka. Allah ya ce inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad wa layansuranna Allahu man yansuru. Allah ya faɗa sai wa inna jundana lahumul ghalimun, kai yace kataballahu la aglibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz. Allah ta'ala ya tsora gaskiya akan ƙarya, kuma Allah ya kawo wannan ranar. Wato kun san me da hamuwar ka, wallahi indai an yaji an ambaci Malam Kabiru Bashir Abdulhamid, zai ga matashi ne da 'yan shekaru ƙanana, amma kuma sai ya sa garji kuka. Allah ya tsare mu da ƙata. An ce an kawo littafi na Al-Afat na An-Na'isi, yana wajen masallaci. Malami na gaba kuma na ƙarshe, malami na gaba
abin da yake da alaƙa da mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam.
matsayin annaba a gurin Allah mu abinda muke yi na jikari a kan mutuncinsa muna yi ne a bari na ibada Allah ya samu muna bauta masa da shi amma ko ba mu yi ba Allah ya riga ya wani annaba matsayi a gurin kuma ba zai canza ba idan muka kalli ayoyin Qur'ani za mu ga cewa Allah mafarkin sarki ya ba mu labari na sirrin annabi lokacin da Allah mafarkin sarki ya saukar da ruwan tufaru cewa ya fafatahna abwaba as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qadira wa hamalna ala dhati alwahi wa nusra wani irin ruwa ne fadin sauka duk wata kofa a sama aka ce ta buɗe duk wani irin ruwa a ƙasa aka ce ya dare wannan duk girman sa idan ya taso yadda faru wannan ruwan haka Allah yake keta shi amma ga jirgin annabin mu tana ɗauke da mutane tana keta ruwan ba abin da ya same ta don me don Allah yake tajiri bi a'yunina a kan idanmu jirgin ruwan take tafiya a kan idanmu muke kula da ita idan muka dawo muka sake kallon yanayin da aka haifi annabi Musa da halin da ake ciki na tsoro na tsatsa a wannan lokacin kowa ya san cewa in an haifi yaro ya kashi ake amma Allah madaukakin sarki wanda ke kisa aka haifi ɗan aka ɗauki ajiya aka bashi kuma aka hana shi kashewa don me saboda ƙa'ida Allah ya ce wani tusna ala aini to haka kuma Allah ya ce wa annabi fasbir fa innaka bi a'yunina wannan kulawa da kariyar da kaga Allah ya ba wa insan annabawa a yanayi mafi wahala suka ceto shi suka wuce to tunda Allah ya ce idan sa yana nan akan annabi da kulawarsa da kariyarsa to tana nan ko annabi ya bar duniya ko ba wanda zai kare annabi Allah ya isa mu annabi wajen kare shi shi yasa ya ce inna kafainaka al-mustahzina abu na biyu shine a kalmar yan mata da suke amfani da ita ba suna faɗar ta ba kar su manta lokacin da annabi ya zo shiga garin Makka aka hana shi Allah ya ce wala yajrimannakum shan'anu qawmin an saddukum 'ala al-masjid al-haram an ta'tahu sai yace wa ta'awunu 'ala al-birri wala ta'awunu 'ala al-ithmi to ma dalla da taron da za a hadu amma manufarsa shine kare mutuncin manzon Allah haka ko me zaka faɗa da duk wanda kake ganin an hadu da shi in dai haduwar akan kare mutuncin manzon Allah ne to ma dalla da wannan haduwar dama Allah ya ce la kayla fi kathirin min najwaw illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayn wanda dukkan abubuwan nan guda uku da ma'rufin da islahin bayn an-nas da sadaqa ba su kai mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku shine a maganar tattaunawa sakon da dattawan da ya bayar abu yana da muhimmanci kwarar da tangata don mutanen nan makaryata ne mayaudara ne shi ma mai girma gwamna ya tabbatar da makaryaci ne mayaudari saboda lokacin da matsalar ta faru sai ya yi lafarin ya ce a ji a koma a saurari kuma shirin ilimi shi ma ya tabbatar da cewa an zalunce shi shi kanshi mai girman gwamnan shi ya ce makaryaci ne a cikin bayanin shi akwai yaudara wannan tsayar da dama ba haushi ya ce an inda sani yadda bata sha ruwa barewa ba za ta yi gudu ba ɗan tsirar da shi to tunda shi jagoran makaryaci ne kakka yi mamaki idan ɗaliban sun zama makaryata yasa duk abin da baka yi tunanin za su juya ba to suna iya juya shi lallai ko gobe muka ga
da an ji labari sun mulki ta da mota da littattafai, to lallai kan za mu ji rawar nan wajen. Kuma duk wanda ya sani ya san daga Kaduna na taho na shiru, kuma ba za mu bar garin nan ba sai Lahadi ta juya ba, sannan za mu juya. Saboda haka maganar tattaunawa muna faɗa musu, wallahi na sha faɗa wanda suke bibiyar karatu suka yi, idan ba kamun Allah ba gwamnati ta shigo, na rantsi da Allah ba zai taɓa yadda a zauna da shi. Duk wanda ya kalli zaman da aka yi tun shekara ta 2013 za ka fahimci idan an zauna za ka yi masa kyau ko ba za ka yi masa kyau ba. To daga nan ya riga ya maka hukunci, duk sharadin da zai sa sharadi ne na ba zai yadda da a yi zaman ba, amma ba zai ce ba zai yadda ba sai ce ga sharadi. Ku tambayi ɗalibai, shekara 2013 da aka zauna wata gwamnati ce ta zo ta sa'a cin zama? Gwamnati ta ma san yi? Ai ba ta sani ba. To inda zaman zai yi ta gaske, ana iya zauna a tattauna matsala ta irin ita ma gwamnati su yi ta gani a gari, ai an zauna an tattauna da waje. To matsaliyaci ne ba zama zai yi ba, amma zai zo ya cika baki ya ce zai zauna. Yanzu mutumin da zai ce da Ibn Hajar al-Asqalani yana da rai, siyayen cikikiki ya zauna da shi. Saboda Allah, mutumin da zai ce zai iya zama da Ibn Abbas da Muhammad bin Abraham ya ce ko Ibn Kenya ba, wallahi ka san wannan kwata-kwata bai ma san me ake cewa ilimi ba, shi yasa yake wannan magana. Amma kamar yadda Dr. Abdullah ya ce, da an zo an zauna ranar zaman ne zai tantance mutane za su gane mahaukaci ne ko ɗan iskar gari ne. Da haka duk abin da ya faru ana da matakin da ya dace da shi. In an zo zama ya nutsu bai wa mutane hauka ba a zaman, to kaga an gane cewa abin da yake yi ba hauka ba ne ɗan iskar gari. Don kuwa ka zo ya hauka, to daga nan sai a wuce da shi gidan mahaukaci. Da haka mu abin da muke faɗa zama muna nan daram, kuma da izinin Allah saƙon da zan faɗa wanda ya shafi ɓangaren gwamnati daga ƙarshe saƙo ne kamar haka, shi ne ita abin da ya shafe ta ta sani cewa in abu ya faru daga ƙarshe suka wawaitar da zaman nan aka ƙi, wani abu ya zo ya faru, to duk abin da ya faru alhakin yana kansu, sai sun ɗauki matsala tun daga duniya al-ghayra. Don wallahi mutuncin annabi na kowa, wannan shi ne abin da za mu faɗa musu. Sannan in ya faru sun ce ba za su bashi ya zauna ba saboda wasu dalili na su, ko daga ciki su samu sharaɗin kada ya ƙara gayyatar cewa a zo a yi muƙabala a karatun shi. Amma wallahi in ya buɗe baki ya kira mu kuma sai mu amsa masa. Wannan mu shi ne abin da za mu faɗa, kuma duk wanda ke kan gaskiya Allah ya taimake shi. Kamar yadda akwai wani ɗan shi'a da muka tattauna da shi yake cewa wai in je in saurari tattaunawar da aka yi da malam Tafuri da malam Jafar, na ce masa wallahi ba na maka shakka malam Jafar malamanmu ne kuma suna da falala a kanmu, Allah ya ji ɗanka. Na ce amma na rantsi maka da Allah in kuka buɗe ƙofar tattaunawa da mu malaman ku sai kun sha wahala a hannunmu wanda ba ku sha a hannun su malam Jafar ba. Kuma in ƙarya ne ga mu ga su, shi wannan ma aukatun a haukarsa bai san da tsari da yake yin karatu a nan ba, wallahi sai mun shekara bai wuya ne. To ya ɗauka cewa abin da nake faɗa na karatu sai dakta ya tsara mun ne nake faɗa. To haka ya ɗauka, sannan ya ɗauka cewa ko ni tirizi ne na wata jami'a, ya ɗauka cewa a ƙasar waje ne karatu. Galibi na sun da yake zuwa zai firgita wasu da su, za ka ga kalmomi ne da shi Abdul Allah gwanda ya amfani da su cikin tazinin waraka, irin su wa kullum yi da kwandasa kwandasa. Wani da ya zo wanda larabcin sai firgici, da haka muna faɗa maka saƙo daga wannan makaranta, duk abin da kake taƙama da shi na karatu inda ka koya nan muka koya, kuma babu wani yare da za ka yi wanda ba ma ji. Kuma mu muna roƙon Allah ya kawo wurin da za a yi zama da kai
kuma muna faɗa maka da saƙo daga gurinmu cewa asali ma kai munazaran nan baka saba ba kai matsorashi ne, kuma na ƙalubalance shi cewa in ba da shi da mala al'ashi ba babu wani zama da shi, mun kuma wannan abin ya zama jiki gare mu, mun zama jiki ga abu. Saboda in gobe aka ce ana nan za mu amsa, sati ne zuwa ma da gwamnati za ta dawo da shi wallahi sai mu dawo. Saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wa annabi daraja, duk wanda suka tsaye wajen difa'i da mutuncin annabi Allah ya ƙara mutuncin su kuma duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
بسم لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه وامهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم babu daga amsa da sarki wannan jawabi da zan gabatar shine kamar amsayin jawabin bayan taro tawdiya ko communique na wannan taro da committee masu da'awar sunna wanda mu kamar reje na zauren jama'iyya ko haɗin kai na malamai wannan za mu gabatar da shi domin ya zamanto kamar muryar mu ce officially ga abinda muka yarda da shi ga abinda kuma muke kira zuwa gare shi a wannan gaba bayan bismillah Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam يوم من عشرين جديد دولة الرجل أنا تبقل ليهود عربين جديد جديد شيدة جوات المحكومة الاتية لأوبيو دا عشرين جديد وانهم قومتوا شيء ما سعى البركة سيطورك شيء وانت شيني كمار قلاصة لأسو جبات الأوانا من الروح عقبوا في قدادية مجالي أسو قدادية تفرقوا mele kuma jabba na biyu matakin da malamai suka dauka kan jabba na uku matakin da gwamnati ta dauka kan jabba na huɗu ko sannan na ƙarshe matsayin laifin jabba abjabba ya ce kitabun da fito na fito sharati rashin kunya har zuwa ga zagi ga malaman musulunci na zamaninsa na nagarinsa na talabawa har ma da kufai har sai ga malaman da suka gabace mu haka ya ci gaba har sai ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa iyalan gidansa duka wannan yana iya cewa domin kare addini ne da kuma bayan Allah waliyan Allah da yake ganin an taba musu martaba ko an ci zarafin su ko haifin su akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya ce ga shi maza kare abola ya ci to da alama cikin sa kayyar Allah da waɗannan bayan Allah da yake yi wa kahabu da sharri da jamhur sai ga iya afka kan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin zarafin masu hijinta musu yana nima su da kariya da hali bijin sai afka kan zalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin ina masa karantattun zantuttuka da munana ayyuka da babu wani malamin musulunci da ya taɓa fassara waɗannan hadisai sai ya ce haka da shi ne ne sannan ya ci mutuncin masu hadisi da zage su su goma su kan cewa suna sane suka kirkiri shi da wannan hadisan tun da mun zace su ka Hausa ba a taɓa jin wani mai magana da Hausa yana shafawa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wuce nan ta farko mun zuwa wannan kuwa ridden ko misali ɗaukar mutunci waɗannan maganganu mata suna tada hankalin musulmi a ko'ina har sa yana tsorata kansa da bukatar al'umma suke sai ya kai shi yana barazana shi da majiyarsa a kan amfani da ƙarfi domin yin ta'addanci a kan mutane ta hanyar yanka ko yace zai kashe da makarantar haka wannan shi ne babban laifin musulma ridda da kuma barazana da aminci da zamantakewa a al'umma mutane da malamai suka dauka irin yadda suka saba wajen kokarin ba wa addinin Allah kariya ta hanyar wa'azi lallashoshi rubuce rubuce da sauransu to amma shi wannan ko an masa nasiha ko an ja hankali ko an masa rani kullum ƙorashe goyon ke yi da duk abin da aka gaya masa in yi ji an ya masa masa hazo ya ji jiki sosai sai ya tattara ina ta jirgin tafiya da jikin ta fashin waje ya je ya ɗan huta hazan ya wace amma da magana suna sai ya dawo ya tura da inda ya tsaya wannan shi ne sanar da ya dinga yi shekaru da dama wannan ya sa malamai suke kiransa ya zauna a tattauna a yi muƙabala da shi ido da ido kimanin malamai sun kai goma galibin su matasa ne daga cikin Kano da Yaronta sun yi ta neman sa da muƙabala yana sa sharuɗa in an cika sharuɗin nasa sai ya kare kira wasu har da gaskiya da cewa sai kan Kano ko mai kakanni guda da za a kan da kuma ya taɓa cewa ko wani tuba ne wato tubar mani a da wata kanta ce su ko tubar mani ne zai zama muƙabala shi a ƙarshe dole malamai sun kan nemi gwamnati da fatar Kano shiga cikin wannan al'amari wanda ya kai ga dakatar da shi a cikin al'amari an taɓa neman fada yanzu kuma gwamnati ƙarshe ne ya kai ga dakatar da shi da haramun zaman da kuma da zarurta a cikin al'umma daga bisani alal da horar da shi da kanta yadda gwamnati ta tsara masa girmawa da malamai gamayyar malamai ta kira abin da suna fitiye da tuhuma a gare shi bisa ga cikin alfafurori da ya tabbata a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da almajirai babbar manufar mana tsaye jama'a tun da akwai labarin kan babbar manufar mana tsaye shi ne a nuna wa mutane musamman mutuniyarsa cewa ba shi da gaskiya ko kanin cikin wannan da'awa ta ta ƙarfin zafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da almajirarsa da sauran manyan malaman sunan shi ta hanyar koyar mu da ƙaryarsa inda ba sai iya kawo guri ɗaya da aka zaɓi annabi ba a cikin yankin da kuma sunan shi haka su ya sake da dindin idanun ba su iya sani suka kai shi ga wannan mummunar aƙida in ba ta wannan hanyar ba ko an na in ba ta wannan hanyar ba ko an tsaure shi wannan rana a sake shi ya ci gaba da ci da gudun kan wannan gayyare da ya yi zuwa ruma amma da za ka fito da za a fito wa mutane abin da yake yi na ƙarya kowa ya zai a fili to ko wannan gaba ya fito ba su da abin da zai gaya wa mutane wannan shi ne babban hikima mu ta cewa a zauna da shi wani kuma ta tattauna da shi to ya kuma ta yi Allah ya saka wa gwamnan mu alheri shi da zara a gaban gudanar da wata gwamnan na yanzu hukuma inda suka karɓi wannan gobe na malamai da muhimmanci suka yi ta zama da su har sai suka kai da ɗaukar matakin da muka gabata a sama sun bi da hannun kotu har aka samu gizar doka aka dakatar da shi domin a kwantar da hankalin al'umma a yi kuma bincike kan al'amar da zan zamore yake yi haka nan aka karɓi kokonsa na domin a kwantar da hankali a yi kuma bincike kan al'amar zan zamore haka nan aka karɓi kokonsa na abubuwa da shi gaban malamai domin ya ba su hujjar ta'awoyin da ya dinga yi haka aka shirya tsaf aka fara nuna gobe na ji shirin da kuma wasan bakwai miladiya da kuma shirin da kuma wasan rajar da nan dubu da dubu da abin da yi shirin da kuma wasan lama da bakwai da wasan uku dubu da kuma sha biyu ne miladiya haka aka sa wasu lokaci domin wannan zama har yi zuwa jiya bayan malamai sun gama shi tsaf na suke wannan kanta halin shi sai kuma ga labarin cewa kotun da ta tsaida shi ta jaddada matsayarsa da aka fassara da cewa wai ta hana shi ya fito cikin al'umma ya amsa tambayoyi da za a yi masa hakika wannan labari ya da ke zuciyar mu ne ya ta da hankalin su ne a kowane da shi abu na uku bi hakika mu almajirai da kuma malaman jihar Kano ba mu da alaka da kotu a wannan al'amari gwamnati ce ta kai kaya kuma ita kuma ita aka aikowa da bayanin cewa ta hana shi ya shigo cikin al'umma ya amsa tambayoyin da za a yi masa tsakanin gwamnati da ake communication da kuma ita kuma a jiya kuma ta ce wai har yamma ya zo cikin wannan doka da farko dai wani lauya ne ya shigar da wannan ƙarar jiya wannan lauya ba mu yadda da cewa ba har yanzu mene ne ya kai shi ga haka kuma wa ya aika shi abin da kai shi yadda yake tattalin juma ya kai ƙarar duk da ranar da za a ci ke san da mu yadda neman ba a fito ko alwar wani wannan kullum zai yi wahala har a samu aikin a lokacin da wani tsara mu ya kamata a ce an yi wannan tun kafin wannan lokaci kuma ya kamata a ce lauyoyin mai kara a gwamnati sun nemi a tsokace wannan tuhuma da gwamnati ta ba da dama a yi bisa neman alfarmar wanda ya ke kara domin kenan da mai kai kara da wanda ya ke kara babu wanda ya ke da matsala kan wannan tattaunawa ta tuhuma da sun yi azama da sun yi azama ko lauyoyin gwamnati sun yi hijira da sun fadakar da alƙalin ya bar wannan al'amarin ya tabbatar da shi yadda yake to amma dai ba za mu iya kama kowa da laifi ba domin abin ya zo gaba sai dai lallai akwai abin da mu sai a cikin wannan al'amari muna ganin ba a makara ba za a iya gyara waɗannan gura-gura ranar 22 ga wata ga watan uku da aka ga kuma kotu kuma in an koka da wannan ranar za a iya zuwa a gyara wannan gura-gura da za a sake zama kan wannan kirki ana akwai dama a ji a ce ban da ita wannan tattaunawar da za a ci an hana shi kuma ba a kula ce amma wannan tattaunawa akwai bukatar a ce an zauna an yi ta inda lauyoyi su kai dama ko su tunano haka da haka ya kamata su kuma za su zama matsayar mu ta ce muna cikin ko ta kwana ta zaman tuhuma muna tsayar ko ta ba wa gwamnati damar ci gaba da wannan shiri na yadda yake muna tabbatar wa da kowa cewa ba ku komai cikin wannan zaman tuhuma ba shi ne yake da wani ruwa da shubha ya taimaka wa wasu mutane su ba da tuhuma ba ta kafin su zunci kanshi zuwa cikin mutunci da shari'a da girmama Allah da wannan da yake nan muna tabbatar da gwamnati da duk wani mai fata ta kai shi al'umma cewa mu masu biyayya ne ga duk wani tsari da zai kawo ya kuma wanzar da zaman lafiya da ci gaban al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ma duka da aka zama a wannan kasa mai albarka ci gaban addini ne a rayuwar duniya ko kuma ci gaban addini ko kuma na duniya kowanne mu a gaban da ke ne shirin mu a karɓar al'amarin yana nan inda ta yi cewa komai na yana nan da kuma suna aure malaman da ke karɓar suna tiye shi suna nan suna jira kowane lokaci duk malaman da suke jawabi sun yi kara da cewa suna nan a shirye har ma an tsawara tafi a kan mota gaskiya tun ba shi tafi da rana jira muke kawai a ce a tafi inda za a tiye shi sai ga shi wani abu ya wuna jira muna nan da cewa zaman nan da kai wannan zaman kai ne domin kai wannan mutumin da duk wani mai irin wannan mutunta a nan gaba domin akwai wanda suke da irin wannan tunanin na kawo addini karanci na kawo ta da zaune a cikin al'umma to hakika hanyar muqabala a zauna a ware komai a bayyana komai kowa yana gani yana ji zai kawo ƙarshen da duk wani mai ainihin ƙaramin ƙarfi wani mai ɗan ƙaramin rashin kunya kai ko mai babban ma da izinin Allah za ka yi wannan zaman muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da zaman lafiya tabbatar da nutsuwa da kwanciyar hankali da wadata da arziki a wannan zaman mai albarka muna fatar da hukuma cewa lallai in dai har akwai damar a muƙabalar nan gobe nan to hakika kamar da kake ra'ayi fita wallahi tallahi ma dan uwa man da su cikin tare shi dukkanin malamai ne an gama shi da koyo da Allah ya ce an yi zama na karshe wanda ga shi babu sauran mutum sai da kuma hada fada ne ma su ba fara tunawa Allah shi ba ne kuma ko ko da kake shiga da ranar hannu ko ran Laraba sai kuma na karshe an zo shi ne komai to da ka wallahi mun ba za mu furga ta ƙarya ba cewa za mu tafi ka za ka za amma dai muna shirye in dai sun mutum ma za mu furga muna da kuma da suke hamma da baki ga kuma su suna ta shi ma shirye ki ko da ya ka ne za ku da Allah ku shi ya ka wannan lokaci to da ka muna da Allah ta wannan al'amari an zo kan zo ka karshe ta ce in Allah ya shiga mu gobe an yi muna godiya ga Allah sun muna godiya ga wannan idan kuma gobe ta yi ba to muna jira ko yaushe Allah kun yi sa ayi lafiya da mazaki Allah ka yi har ciki da albarka da ci gaba wannan zuwa albarka da wannan Allah ya tilfa musu tausayi da basira da fahimta da kuma wannan wannan kasa wa subhanallahi wa bihamdika ashhadu